sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Litinin 15 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Aminu Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala taron farfadowar tattalin arziki da aka gudanar tsakanin gwamnatin jihar Borno da kasar Sudan. A kuma da ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka ya fara ziyara aiki a kasashen Afirka uku ciki har da Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan yadda ake fama da karancin abinci a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai mun fara shan labaran duniya.
Sandan India da ke ikirarin cewa ana yada labaran ƙarya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi dimban masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin kasar, ciki har da ƴan kungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin. A wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin Hindu a Bangladesh a mako na biyu na watan Oktoba, masu fafutukar kare addinin Hindu a Tripura sun kai farmaki tare da kona masallatai da gidajen musulmai da shaguna na kusan tsawon mako guda tun daga ranar 21 ga watan Oktoba. Tawagar bincike ta bayyana cewa an lalata gidaje da shaguna da masallatai 16 a cikin makon da aka shafe ana rikicin kabilancin. An kuma kona masallatan 4 daga ciki da shaguna da gidaje, kamar yadda wasu kungiyoyi da suka binciki lamarin suka bayyana, wanda da yawa daga cikin su sun shiga shafukan sada zumunta. A halin da ake ciki kuma, wani yunkuri na korar mazauna jihar Assam da ke arewa maso gabashin Indiya, yankin mallakin gwamnati, ya kara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar, a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama. Korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane 2 a watan Satumba a wani yunkuri na korar iyalai 800, mafi yawansu musulmi, daga Dalpur a gundumar Darang ta Sam. Rikicin ya haifar da bacin rai bayan wani faifan bidiyo da ya yadu a kafafen sada zumunta ya nuna wani dan sanda yana harbin wani matashi da ya ruga zuwa wurinsa da sanda. Yana daga cikin mazauna garin da ke zanga-zanga kan korar da kuma neman gyara. Masu fafutuka na 'yan adawar Cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar Litinin a Cuba. Gwamnatin Cuba ta gargaɗi 'yan adawar da cewa ba za ta amince da ayyukan juyin juya hali da ta'addanci ba, yayin zanga-zangar da gwamnatin ta ce ta yi imani cewa wani bangare ne na shirin Amurka na yin katsalanda. Ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodriguez ya bayyana zanga-zangar ta ranar Litinin a matsayin abin da ya kira aiki na tada zaune tsaye da aka tsara a Washington. Magoya bayan 'yan adawar Cuba na kuma shirin gudanar da zanga-zanga a fadin duniya, ciki har da birnin Miami inda al'ummar Cuba ke da yawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa cewa muna kira ga gwamnatin Cuba da ta mutunta 'yancin 'yan ƙasar ta hanyar ba su damar yin taro cikin lumana da amfani da muryoyinsu ba tare da tsoron ɗaukar matakin gwamnati ko tashin hankali ba. Kamfanin Shell na Royal Dutch zai soke tsarinsa na hannun jari iri biyu don baiwa nau'in hannun jari guda ɗaya fifiko domin inganta biyan masu hannun jari tare da sauƙaƙa tsarinsa, in ji shi a ranar Litinin, yayin da babban kamfanin makamashin ke fama da kiraye-kirayen wani ɗan fafutuka mai saka jari cewa kamfanin ya rabu kashi biyu. Kamfanin, wanda ya ƙudiri aniyar daina sana'ar haƙan man fetur sannan a hankali, da alamar zai daina amfani da sunan Royal Dutch kuma za a ringa kiransa Shell PLC. Har ila yau yana shirin canja kasar da yake biyan haraji daga Netherlands zuwa Birtaniya, kasar da aka kafa shi tun asali. Gwamnatin kasar Holland ta faɗa a ranar Litinin cewa ta yi matuƙar mamaki da labarin cewa Royal Dutch Shell PLC na shirin mayar da headquarters zuwa London daga The Hague. an sako dan jaridan nan ba Amerika Dani Fenster daga gidan yari a Myanmar dan kwanaki bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin daurin shekaru 11 a gidan yari kan zargin da gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi masa labari mai dadi inji Sunny Sui mawallafin mujallar labarai ta yanar gizo ta Yangon Frontier Myanmar inda Fenster ke aiki a matsayin babban editor ya fada a cikin wani sakon Twitter yana sanar da sakin ba American a ranar Litinin ba tare da yin cikakken bayani ba Dani na ɗaya daga cikin ƴan jarida da dama a Myanmar da aka kama bisa zalunci kawai saboda yin aikin su tun bayan juyin mulkin watan Fabrairu inji mujallar a shafin Twitter muna kira ga gwamnatin soja da ta saki dukkan ƴan jarida da suka rage a gidan yari a Myanmar Shugaban Philippines Rodrigo Duterte na takarar majalisar dattawa a zaben shekara mai zuwa tare da kaucewa takarar mataimakin shugaban kasa da zai iya sa ya fafata da ƴarsa Bongo dan majalisar dattawa na Philippines kuma na hannun damar shugaban kasar ya shaidawa manema labarai cewa Duterte ya nika takardar neman zaben sa a gaban hukumar zaben ranar Litinin shawarar babban Duterte na zuwa ne kwanaki bayan ƴarsa magajiyar garin Davao Sara Duterte Carpio ta sanar da cewa tana neman aiki mai lamba biyu na tsibirin Pacific kundin tsarin mulkin kasar da ya haramtawa Duterte neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasa
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla kamar yadda wata kila aka ji an kawo karshen taron farfadowar tattalin arziki tsakanin gwamnatin jihar Borno da kasar Sudan kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda biyu ya hado mana
a cigaba da farfado da harkokin noman alkama da noman karo da cigaban al'amura a rayuwa gwamnatin jihar Borno da ta fama da matsalolin ta'addancin Boko Haram ta gayyato ƴan kasar Sudan da suka hada kai wuri guda da su ga magance wannan matsala da ke addaban wannan jiha watanni uku kenan gwamnatin jihar Borno suka ziyarci kasar Sudan don su zo a jihar Borno su kuma zaga kananan hukumomi don ganin wa idanunsu irin hanyoyin da za a bi wajen mukasa harkokin noman da sake fadowar jihar kamar da take a baya a watanni uku da suka gabata ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ziyarci kasar Sudan din tare da wasu daga cikin tawagarsa don gayyato ƴan kasar na Sudan don mukasa harkokin noma a jihar Borno Alhaji Abubakar Tijjani ne tsohon karamin ministan noma na tarayyar Najeriya wanda zakan ke ake kasar Sudan
da kwai kamfani babba sosai wanda ake ce mata Zadna Zadna dana wato ita international ce sarrafa abubuwa da yawa suna noman dabino suna noman su alkama suna neman su ayaba da sauran abubuwan suna da yawa amma sun yi gaskiya maganin shi ne kaiwa waje suke yi kuma ana sayar da shi cikin Sudan to kuma abubuwan da suke nomewa da kuma wanda suke sarrafawa wato ya kai standard na duniya gaba daya to kuma kaga suna zaune a Sudan to a zaman kasancin kudanci south south kenan ko to shine ake ganin lalle za a samu a zauna a tattauna akan abubuwan da ke faruwa kamar Borno ko da Borno da can akwai noman karo kuma an san mu da wannan to a yanzu da ake ganin duniyan ta canja yanayi ta canja kudaden kasuwan fage na mai ta canja to amma ganin cewa wannan abu ne wanda daman can ana yin shi a Borno me yasa ba za a sake yin shi ba
Dr. Usman Umar dai shine jagoran ƴan kasar Sudan zuwa jihar Borno kuma abin da ke cewa yace makasudin wannan ziyarar namu shine mu amsa kiran gwamnatin jihar Borno mu da kai da jihar Borno wajen mukasa harkokin noma da kiwo da kuma sauran ababen more rayuwa kwanar wasu kuma mille dai shine commissioner kananan hukumar masarautu da kuma ya kasance cikin tawagar zuwa kasar Sudan
mutanen Sudan sun zo Maiduguri da sun zo Maiduguri alhamdulillah mun dauke su mun kai su kasan mafa inda ana noman alkama inda ana noman karo kuma mun kai su jere sun da gonakin wanda ana noman shinkafa ana noman alkama kuma mun tashi nan mun je mun duba magumeri shi ma akwai karo a wajen da kuma limanji kasan kon da gane duka wayannan mun zagaya ra sun gani kuma suka je abunan temperature na climate namu dukan na Borno da nasu dan duk kala daya ne za su rubuta report nasu za su koma kazan su insha Allah nan da dadewa ba za mu ga taimakon su a mutanen Borno yanzu da kuma ya sa mutanen Borno suna neman taimako din wannan fitina na Boko Haram wannan ya kai shekara 10 yau mutanen mu duk abun hannun su ya zo ya kare
komishinan karana hukumomi da masarautu a jihar Borno kenan Alhaji Sugun Mai Mele ke bayani game da ziyarar da ya kasance sudan din suka kawo dan tattauna al'amuran da suka shafi jihar Borno har da daura biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Daude biyu A yau ranar Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara ziyara aiki a wasu kasashen Afirka uku da suka haɗa da Kenya da Senegal da kuma Najeriya ga rahoton Hassan Mai na kaina
Sakataren harkokin kasashen wajen Amurka Mr. Anthony Blinken da a yau yake fara ziyara a kasashen Afirka uku zai samu ne daga Nairobi Kenya sannan ya iso Najeriya a bayan da ya iso nan Abuja jagoran diplomasiyar Amurka zai gana da shugaban kasar Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Oshinbajo da matakwaransa na Najeriya Geoffrey Onyema Anthony Blinken zai gana da shugabannin Najeriya ne akan batutuwan fadada samar da makamashi tsarin demokradiya samar da tsaro ga fararen hula tsaro da yancin dan adam habaka tattalin arziki da haɗin kai irin na kasa da kasa a fannin kiwon lafiya kafin dai ya karkare ziyarar tasa a Najeriya Mr. Blinken zai ganawar keke da keke da masu zuba jari a fannin fasahar tattalin arziki. Kana zai kuma gabatar da kasida akan manufofin kasashen wajen Amurka akan Afirka. Amurka dai ita ce kasar da duk duniya tafi baiwa Afirka taimako. To koyaya kwararru a fannin diplomasiya ke ganin wannan ziyara? Ambassador Suleiman Dahiru, kwararren jami'in diplomasiya ne a Najeriya.
Kasa kamar Najeriya ba wanda za a yi wasa da ita ba a siyasar duniya. Ko da ma za a duba ne a siyasar da ake yi a Najeriya na Afirka, Najeriya muhimmiyar kasa ce da bai kamata a yi wasa da ita ba. Idan har ya kasance yanzu Secretary of State zai zo Najeriya to ni a gani na ya yi daidai kuma abubuwan da za su kauna abubuwa ne masu muhimmanci ga Najeriya. Kun ba ma magana batun tsaro ba.
Kana tunanin cewar wannan ziyaran zai haifar da ɗaya mai ido?
Zai biya bukata in Amerika su ta gaske suke yi. In kuma su Najeriya saboda abubuwa da suka dagule a ƙasa suka ɗauki abin da muhimmanci kuma aka bi abubuwan da aka tattauna.
Daga nan Abuja, Mr. Blinken zai tashi ne zuwa ƙasar Senegal. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ce da sako ga al'umman Najeriya. Najeriya, Najeriya, Najeriya. Babbar kasa, kun zo ne ki shirkatarmu. Najeriya. Sallam sallam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kiristan mu hada kai mu dena nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da cintazar ta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tafiya Najeriya 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 babbar kasa
lokaci ne da tsanin sa'ad malam fasu zai shigo da rahoton sa na musamman
a Najeriya arewacin kasar na fama da matsalar tsaron da masana yake ganin ka iya haddasa rashin tabbas game da batun abinci sakamakon binciken da ma'aikatar gona ta tarayyar kasar tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya bangaren noma da kuma sauran kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa suka gudanar ya nuna cewa yanzu haka sama da mutane miliyan 12 ne ke fama da wannan al'amari na rashin tabbas kuma baɗiwar haka al'amarin zai kala ta'azzara domin zai shafi kimanin mutane miliyan 17 a jihohin tarayyar kasar 21. Ana maganin wajejen Borno abin zai fi kamari sabili da ƴan Boko Haram sun shafe shekaru 12 suna fafatawa da jami'an tsaro na kasar duk wanda daganda su jami'an tsaron suka yi wajen kare martaban Najeriya. Yana yau dai babbar sana'a su ita ce noma da kuma kasuwanci. Hakan ya sanya na tafi daji don zantawa da wani manomi, Malam Idris Musa. To a yayin da aka shiga kaka a Najeriya, lokacin da talaka kenan ya fi farin ciki ganin cewa kayan gona sun zo kasuwa, za a samu saukin abubuwan ci maka na yau da kullun da iyali. To amma bana al'amarin ya zo musu a kaikaice. Shin menene dalili hakan ya sanya na zo na irke wani ba Allah nan yana aikin yankan shinkafa a gonarsa? Malam, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wai wannan al'amari da muke magana na shinkafa nake so in je, ba ma shinkafa ba wai kadai
abinci ne,
abinci
na kaka.
Kaga galibi da kaka an fi samun saukin al'amara. Me yasa bana abun kowa sai kuka yake?
Abin da ya sanya bana abun kowa yake kuka shi abincin kaka yanzu ba wai masu ci suke sa abincin ne tsada ba. Mutanen da suke saye su aje masu kudi da manyan manoman mu. Babban manomi in ya noma buhu 2000 ko 10,000 zai sai 30,000 ya aje babu. Amma ita gwamnati tana ganin cewar suna ganin kamar mu kananan manoma muna jin dadi. Dubuwan karamin manomi da zai noma buhu 200, 300, 400, 500 gona in dai ba tashi bace ya biya kudin gallan gona, ya biya shuka, ya biya iri, ya biya tarauto don Allah in aka yi lissafi kai in za ta noma buhu 500 a wurin me gona in ba ta ka bace a take sai ce ka bashi miliyan 1 ya kyautata ma. Idan ka ce baka da miliyan 1 sai ka kasata daga mai 50,000 mai 100,000 ya ka kasawa talakawa. Talakawa ma wallahi tallahi wasu ba su mai da kudin. Yanzu aka gwamnati tana nan kawo ana ce mata bagobara an ba ta irin wannan wallahi daga ciki shekaran jiya da ta zo jina abinda take min biya ni buhu takwatai. Yanzu kuma daga ciki abinda ake biya ni ta anshi bashin gwamnati za ta bada buhu 12 ta yi buhu 8 kuma lokacin ta bada 30,000 ne ta bayar ta noma kurin bayan wahalar taki bayan wahalar noman da aka yi.
To wai a cikin wannan sana'a ta ku sarkin noma menene babban matsalar ku?
Muna da babban matsala da yawa. Ba mu samun taki cikakke irin da aran manomi ma ba su samu taki ba a hannun gwamnati. Sai dai a ba ƴan siyasa takin su sayan mu ƴan kasuwa. Kai karamin manomi mai sayan buhu 10, mai sayan buhu 20 ka je ka saya hannun ƴan kasuwa.
To baya ga wannan babu wani matsalar da kuke fuskanta?
Ai matsaloli da yawa.
Kamar wanne ku?
Idan ka zo wajen ingantaccen iri shi ma tsada, wajen noma daga ciki shi ma tsada. Ban wannan an kusa take mana mutanen kauye gaba daya tun masara tana da dufu ake halbe mana mutane a cikin masara har yanzu kaka ta zo yankin afin masu garkuwa da mutane wasu wajajen ma an yi noma sun hana a debi amfanin wani wurin ma wuta suke sa mishi.
Shin komi masu sai da hatsi a buhunhuna da kuma masu yin awo za su ce game da wannan matsalar? Madam ya sunanki?
Rebecca David.
Madam Rebecca, kina sayar da kayan hatsi su shinkafa ko masara da gero go?
Duka ina sayar da su.
Bana an samu hauhawan farashin kayan abinci a daidai lokacin da aka saba yana yin sauki. Me dalili?
Dalilin shine da makafin sabon kayan ya zo sohon kayan yana da tsada. So kafin zai sauka din nan sai a hankali ne. Ya dan sauka dai kadan. Da wake muna sayan shi almost 60,000. Jama 70,000. Amma yanzu ka ga farin wake muna sayan shi 47-48.
Baraba distance nawa yake?
25-20.
Me kike gani yake kawo kaya su rika tashi haka?
Kuma kana gani yanda mai sun noma ma ba su samu su yi noma sosai ba saboda problem na tsaro. Amma lokacin da duniya yana lafiya ko ta ina abinci yana zuwa shi yasa muna samu sauki. Amma ka gan shekaru kusan uku yanzu ko hudu gaskiya kaya yana ta tsada saboda me ba a samu isasshen mai sun noma.
Ana kuka da ku cewa ku kuke kara farashi?
Mu fa in ka gani mun kara farashi an sayo shi daga cin daji ya kara kudi. Shin zaka ji wajen mu yan kasuwa ya kara kudi? In ya rage wuri mu yan kasuwa zai rage kudi haka kaso mu yake. In abu ya soki ai ba wanda ya isa ya kara. In dai har kayan yayyowa an kawo an samu soki ya zaka iya kara naka ba zaka iya kara ba.
Wannan da ma wasu dalilai su ne suka sanya gwamnatin tarayyar kasar ta dauki wasu matakan dakile ayyukan ƴan bindiga da kuma ƴan ta'adda masu yin garkuwa da mutane don an sa kudin fansa. ko da yake ana ganin fa'idar wannan matakai da gwamnati ta dauka wajen yaki da su to amma kuma hakan ya haddasa matsala ga magidanta sabili da hana shigowa da itace da shauransu
gawayi na da sada ice na da sada ice guda 300 buhun gawayi kuma 2500 buhun gawayi duka kowanne fawuru muna da sada kamar irin mun nan da bamu da masu taimako mu gwamraye din nan
mutum magidanci zai shiga daji je saro ice yazo ai mar girki a gida amma mu da itan da gawayin ji ya zama haram mu mazaunan cikin gari ina amfani da gas cooker
a yanzu
a na bari
yes sir
eh saboda da muna sayen shi naira 1900 to ya zuwa yanzu ya koma 6500 to kaga mun koma gawayi kuma shi ma a yanzu na naira 400 ne zai gama girki amma ba na 200 ba na 200 shi zai yi miya
da na kuke su
da na naira 50 zuwa naira 100 ya gama maka girki tuwo da miya
to kan da ji hada miyan fa kamar sun manja gishiri su mustashi ba
a to maganar manja da man gida nan kuma gaskiya saukin sai dai gurin Allah ina so in kira ga gwamnatin tarayya halin da muka samu kanmu wajen maganar jarabta ta abinci da nake ganin cewar in ba Allah ya tsare mu ba za mu samu kanmu a ciki musamman mu nan arewa to ina kira ga gwamnatin tarayya lalle su yi wani hoba sa kafin abin ya lalace su tabbatar da cewa sun yi kokarin an tanaji abincin da za a rika taimaka mu al'umma to samu da
tabbacin wasu magidin ta kenan da nazanta da su su kansu mahara ɗan bindiga suna matsani kwarai da gaske sabili da rike layukan sadarwa na wayoyin tafi da gidanka kamar dai yadda za ku ji a wani hira da su ɗan ta'addan suka saki ba a san yadda suka sato jiki suka shiga gari suka sake shi ba inda waɗanda suka kama suke addu'an da Allah ya kokari a saki layuka suka ce a
sake mana ne to mu yi rayuwa inda mu
a su bari mana ne to mu yi aiki
a
su bari mana mu yi aiki
shin anya tsadar abinci da ayyukan ƴan ta'adda a Najeriya ba zai shafi tattalin arzikinta ba masanin tattalin arziki Dr. Ismaila Anchoko malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic ya amsa wannan fatawa
ba za mu ga cewa akwai maganan wato rashin tsaron nan ba karamin illa yayin tattalin arziki ba da ma ci gaban Najeriya din gaba daya shi da dama arewa gabashin Najeriya sun dade a cikin wannan sun yi wajen shekara 10 suna cikin wannan yanayin dan haka harkan noma da harkan abinci a can kusan za a iya cewa kusan ta yi karanci ana cikin haka kuma sai ya kasance wato arewa maso yammacin Najeriya su waɗannan masu sata mutane din nan ba sa bari ana noma sun kori mutane daga inda suke sun hana su noma in fact sai hadda sai sun nemi izini na auren akwai lokacin da kamar watannin baya ɗaya daga cikin su sai da ƴan ƙauyuka suka je suka yi mishi noma a gona sannan suka zo suka ci gaba da nasu akwai wuraren kuma da an sa musu haraji sai sun biya haraji sannan za su je su dauki kayan noman to wannan ya sa mutanen ƙauyukan da yawa sun gudu wannan ya kawo ƙarancin abinci musamman arewa maso yammacin Najeriya
to a takaice ya za a magance wannan al'amari
wajibi ne a dauki mataki kan maganar harkan tsaro din nan waɗansu suna kallon mataki na sulhu waɗansu suna kallon mataki na ƙarfi to in za a haɗa su gaba ɗaya ne in ma kuma gwamnati za ta samu masana ne a saki nazari a ga yadda za a yi maganin wannan maganar rashin tsaro din nan a arewacin Najeriya wajibi ne a ɗauka saboda jama'a su samu su noma saboda rashin noman nan kamar yadda muka faɗi yana haifar da ƙarancin abinci yana haifar da yunwa yana haifar da fitina iri yanzu sace-sace yana ƙaruwa sace-sace kusan ko ta ko ina sannan akwai maganar ɓangaren lalacewa na tarbiyyar mutane akwai 'yan mata da saboda yin wannan da halin da suke shiga waɗansu ƙarshen za su dinga shiga suna yin abubuwan da bai dace ba
kenan ya kamata a ƙara sa ido ga al'amura tun kafin abin ya wuce in jiha Sanisha Abu Manumfashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sanisha Abu Manumfashi yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice
zaka hankali ya so makarkata kan kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain bayan komawar tsohon shahararren dan wasan ta Xavi Hernandez a matsayin mai horar da ƴan wasan kungiyar ta sallame kocin ta tare da mai gurbin sa da Xavi da zumurta da babbar komadar da take fuskanta wadda da take daya daga cikin manyan kungiyoyi a nahiyar Turai to sai dai magoya bayan kungiyar ta Barcelona a duk fadin duniya na bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da makomar ta karkashin sabon kocin inda wasu masoyan kungiyar biyu a Najeriya suka tafka mana muhawara akan yuwar samun ci gaban ta karkashin sabon kocin.
Zan ce ma ba shi mai amfani ba don ban san dalilin kawo zabi kuna cikin wanga yanayin ba. Zabi zai fara ya ce kila zai fara guba sai ba gurumi take so bane. Babba ya babban tim ne ya wuce a ce za ka yi gurumi ya ra'a. Babban tim ne dake bukatun manyan ɗan kwallo ne za su yi fiye su yanayin da suka cike su yi to fage a cibiyar fafatawa da su. Don me za a saki waɗannan manyan zalatan ɗan kwallo? Ba a hankuri da su. Griezmann, Suarez, Messi ba shi ya an ji ya wuce. E babu dalilin ka saki waɗannan ɗan kwallo kuma ba ka kawo irin su ba kuma ka ci su haka ka ci gaba da zama turbin da haka da koyo shi.
Mu da mun ka san sirrin cikin gidanmu to mu mun ka san abin da yake ciki. Xavi Hernandez a Barcelona gidan shi na a cike tashi tun yana dan shekara 10 ai yayi tashi ya girma ya kulle ciki don haka ya san matsalolin ta ya san hanyar da za a yi a gyara kuma a tunanin su shi yasa suka dawo da shi to kaga matakin farko ya fara tunanin me ya kamata ya gyara ya kawo dokoki waɗanda ya kamata a ce ƴan wasan nan da suke na ƴan sun bi su to zaka ga komai ya taho daidai. Na biyu ya zo ya fara tunanin su wane ƴan wasan da zai kawo wanda za su ce makamai ai yanzu zabi duk ƴan wasan da yake tunanin babu dan babu yaro dan garin duk ɗan wasan da yake tunanin cewa yanzu zai kawo duk ɗan wasa ne wanda sun riga sun goge sun iya. Ina tabbata maka yanzu in za a duk wasan da za a buga nan gaba sai an ba sai Barcelona ta ba duniya mamaki kowa ya san shi sadda ya kwallo shi an rike da injin na Barcelona don haka ya dawo kuma a matsayin na coach don haka kaga an zama double engine kenan
amma ba haka ba su ba shi ne shiga ya buga ba sai dai kuma bakin layi ya zanna
Abdul ai kaman misali kaman Zidane na lokacin da Zidane ya tore Real Madrid haka aka ce
muna muna da cewa bai iya ba tore Madrid muna da zaka
ai ka zaka amma in kai gashi ya to ya ba su experience din da yake da shi aka samu ya da kasan Zidane ya sa Real Madrid sun ci koyi Champions League
wato hasashen Zidane hasashen Zidane ya ta
kawo zai kawo Champions League guda uku jere yanzu
ina son ka lura da wani abu kuma ka fahimci cewa Barcelona are in total mess da Hausa ina cewa suna cikin tsakiyar gulbi kusa da kara kuma babu ɗan kwallo babu kuɗi ta kaka za a yi ta ɗaya da kuɗin kwallo ba a kawo ba a so shi ba.
Yanzu haka dai kungiyar tana ta 12 ne a teburin gasar La Liga ta kasar Spain da maki 17 a cikin wasanni 12 tare da tazarar maki 11 tsakanin da Real Sociedad da ke saman teburin gasar mataki mafi ƙasa da ta taɓa faɗawa a cikin tsawon shekaru. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Da wannan ko muka zo ga shirin mana ƙarshe labarai a takaici.
Yan sandan Indiya da ke ikirarin cewa ana yada labaran ƙarya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi ɗimbin masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin ƙasar ciki har da 'yan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin. A wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin Hindu a Bangladesh a mako na biyu na watan Oktoba. A halin da ake ciki kuma wani yunkuri na korar mazauna jihar Assam da ke arewa maso gabashin Indiya yankin mallakin gwamnati ya kara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama. Korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane biyu a watan Satumba a wani yunkuri na korar iyalai 800 mafi yawansu musulmi daga Dalpur a gundumar Darang ta Assam. Masu fafutuka na 'yan adawar Cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar Litinin a Cuba. Gwamnatin Cuba ta gargaɗi 'yan adawar da cewa ba za ta amince da ayyukan juyin juya hali da ta'addanci ba yayin zanga-zangar da gwamnatin ta ce ta yi imani cewa wani bangare ne na shirin Amurka na yin katsalanda. Ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodriguez ya bayyana zanga-zangar ta ranar Litinin a matsayin abin da ya kira aiki na tare zaune tsaye da aka tsara a Washington.
To masu rarruba ki iya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku tusa abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri da karfe 6 na safe a ugwan Najeriya da Nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada kuma zama injiniyan mu na yau. karfi na harshen gumin ne ke cewa ko huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.